الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسنا 93 أكراتمنا لتاف على الأدب المفرد لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1183 da suka shige. Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara da rahama. Za mu karanta hadisin 458 zuwa hadisin na 461 da sharhi a kansu insha Allah. Wannan darasi yana ɗauke da bayani akan halalcin gina gidaje masu faɗi. Halalcin gina gidaje masu faɗi. Al-Imam al-Bukhari ya mana ishara da haka ta yin baji na 214 al-maskan al-wasi', babi da ke bayani akan halalcin wato gina al-maskan al-wasi', as-sakanu da al-maskan da al-maskin ma'ana su guda al-manzilu wal-baitu, ko a ce as-sakanu ko a ce al-maskanu ko al-maskin ma'ana su guda, wato gida, ɗaki, wato ana nufin wurin da kake zama. Haka yazo a lisanul arab yana mujallal na 7 shafi 221. Haddathana abu muhammad abu nu'aym shine al-fadl bin dukayn wa qabisa bin uqbata aswa'i. Al-imam al-bukhari yace wadannan malamai biyu, al-imam abu nu'aym da kuma al-imam qabisa bin uqba, sun karantar da mu qala, sun ba mu labari suna cewa فاتو سن كرنت الدسوة الحديثي. حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، حديث سفيان الثوري عن حبيب بن عبي ثابت الأسدي عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن تابعيني عن نافع بن عبد الحارث، شكما أن صحابيني نافع بن عبد الحارث صحابيني ينا ما شكما أن صحابي زامن سيدنا عمر ya nada shi gwamnan Makka da Ta'if. Shi wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Nafi ibn Abd al-Haris, ya rawaito hadisin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, min sa'adatil mar'i, yana daga dadin rayuwar dan adam, al-maskanul wasi', ya zamanto yana da wato mazauni mai fadi yana daga dadi na rayuwar dan adam ya kasance yana da gida alwafi yalwatacce mai fadi waljaru salihu ya zama yana da makwabci na kwarai walmarkabul hani sannan yana da abin hawa mai sauki shine alhaniu bila mashakka abin hawan da babu wahala a tare da shi shine alhaniu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace waɗannan abubuwa guda uku suna daga abinda suke tabbatar da dadin rayuwa ga dan adam kana da mazauni shine almaskan gidanka yalwatacce ne fadi kana da makwabci na kwarai sannan ya zama kana da abin hawa kuma wanda ke da sauki baya wahala kai wato ba akwala ba kenan wannan hadisin yana al-musnadul imam ahmad da kuma al-mustadrakul imam al-hakim mun karanta wannan hadisi a baya al-imam al-bukhari yakan maimaita hadisi saboda hadisi guda yakan shiga babuka da yawa kamar misali wannan hadisin mun karanta shi a inda yake magana a matsayin makwabci a sunnar manzon Allah shine babi na 64 a littafin nan babin da al-imam al-bukhari ya masa suna al-jaru salihu babi akan makwabci na kwarai ya kawo hadisin 116 lafazin hadisin a can ya dan bambanta lafazin da yazo a nan a baya min sa'adatul mar'il muslim a wancan hadisin yana daga dadin rayuwar mutum musulmi amma a nan ba a kawo kalmar al-muslim din ba min sa'adatul mar'i kawai yana daga dadin rayuwa ta dan adam shine al-mar'u yani al-insan domin hadisin ya dauki abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga wato abin da ke tabbatar da dadin rayuwa ga dan adam ya zama ya samu waɗannan abubuwa guda uku mazauni shine almaskan yalwatacce ɗaya kenan na biyu aljaru salihu yana da makwabci na kwarai to saboda haka sai ya kawo hadisin a inda yake magana akan matsayin makwabtaka ya kuma kawo hadisin a nan inda ake magana a kan ginin gida sai ya sake kawo hadisin saboda hadisin ya shiga duka waɗannan babuka din wannan yana daga tsarin littafinsa yana daga tsarin littafi na al-imam al-bukhari wanda ya bambanta da al-imam muslim al-imam al-bukhari yakan maimaita hadisi guda a littafinsa saboda dacewa da wannan babi don haka za ka samu ko da al-jami'u sahih za ka samu yana yawaita kawo hadisi guda a wurare daban-daban tana yiwuwa a samu canjin lafazi a wasu riwayoyi din akwai hadisin sa'ad bin abi waqqas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya rawaito hadisin nan anan shine nafi'u bin abdul harith sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa'ad bin abi waqqas yana kama da wannan shi kuma hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu suna daga dadin rayuwa ta dan adam المرأة الصالحة إذا ما كان دما ترقري والمسكن الواسع كان دمزوني يلوتك وتجدا مفادي داكي مفادي كني المسكن الواسع كان دمزوني يلوتك مفادي والجار الصالح كان دمقف تين قري والمركب الهني كما كان دابن هوا مسوك شأن كما كما دا حديث نافع بن عبد الحارث hadisin yayi kama illa dai shi ya taho da abubuwa guda hudu wancan kuma hadisin ya zo da abubuwa guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa arba'u min ash-shatawa kuma abubuwa guda hudu suna daga wato wahalar rayuwa shine ash-shatawa fadewa rayuwa rashin dadin rayuwar duniya aljaru su'i ya zama kana da makwabci wato na banza shine aljaru su'i makwabci mara kirki walmar'atu su'i kana da matar banza walmaskanu bayyiq annabi sallallahu alaihi wasallam yace zama kana da mazauni matsatse kuntatacce walmarkabu su' sannan kana da mummunan abin hawa waɗannan abubuwa guda hudu in sun haɗu ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ta'asa tana gare shi, wahalar rayuwa tana gare shi, waje baka ji daɗi ba, gida ma babu daɗi, gidan shi kansa matsatsi, matar ka kuma ta banza, makwabcin na banza, abin hawa shi ma da banza. Kaga mutum ya shiga uku. Shi ma hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas yana al-Musnad al-Imam Ahmad, ya taho bi isnadin sahih. Al-Imam al-Tabrani, malamai da yawa sun ruwaito hadisin. Hadisin yana sahihu Ibn Hibban, yana kitabun nikah, zikiru al-akhbari an al-ashiya allati hiya min sa'adati al-mar'i fi dunya. Inji al-Imam Ibn Hibban, sunan badin da ya kawo hadisin. Bari a gaya maka abubuwan da suke tabbatar da daɗin rayuwar duniya daga bakin manzon Allah, guda hudu ne. In ka same su, to duniya ta samu, in baka same su ba, to da saura. Hadisin ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisin 282. Akwai wata riwayar kuma da ta zo a al-Musnad al-Imam Ahmad da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim, hadisin Sa'd bin Abi Waqqas, har yanzu Sa'd bin Malik. Anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga guda uku, kamar yanda ya zo cikin hadisin al-adab al-mufrad, hadisin Nafi' bin Abd al-Harith. Wato shi ma Sa'ad bin Abi Waqqas ya kawo abubuwan guda uku, kuma ya kawo su guda hudu. Sa'adatul libni adama salasatun, daɗin rayuwa ga ɗan adam abubuwa uku ne, ashe ba musulmi kawai ba. Domin a hadisin wato Nafi' bin Abd al-Harith ya zo da lafazin daɗin rayuwa ga musulmi, amma a hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo da lafazin sa'adatul libni adam, daɗin rayuwa ga ɗan adam hatta kafirai kenan. Salasatun guda uku ne, saboda ana maganar daɗin rayuwar duniya ne, ba ta kiyama ba. Wa shaqawatul libni adam salasatun, famin sa'adatul libni adam, yana daga alamar daɗin rayuwa ta ɗan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu salihah wal maskanu salihu wal markabu salihu, da zama kana da matar kwarai, gida na kwarai, abin hawa na kwarai, nan ba a kawo makwabci ba, aka kawo guda uku. Wa min shaqawati ibni adam, sannan shaqawa ga dan adam, wahalar rayuwa ga dan adam, tana ga akasin waɗannan abubuwa guda uku din. Al-maskanu bayyiqu, da zama mazauninka, mahallinka, gidan da kake ciki yana da kunci, to rayuwarka tana cikin wato matsi, baka samu daɗin rayuwa ba. Wannan dalilin da ke sawa da an yi sallama, wane ne bako ne sai gaban kai faɗi, saboda ba kama da inda za ka soke shi, kana tunani to hotel za a kai shi ko zauren makwabta. Al-maskanu bayyiqu, mazauni mai kunci. Wal mar'atu su, sannan mutai zama ya haɗu da matar banza. Wal markabu su, da kuma abin hawa shi ma na banza. Shi ma hadisin ya inganta, yana sahihu targhib, hadisi na 914 da kuma hadisin 2576, kuma lafazi na uku wanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya ruwaito har yanzu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da kansa, ya fassara waɗannan abubuwa guda uku da ya kirga da kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun min as-sa'ada wa salatun min ash-shaqawa, fa min as-sa'ada al-mar'atu, yana daga alamar daɗin rayuwar ɗan adam ya zama ka samu mace, to sai ya fassara matar kwarai ɗin ya ce tu'jibuka, al-mar'atu taraha tu'jibuka, matar da in ka ganta sai ka yi sha'awarta. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin tsawon rayuwa, tsawon zamanka da matan, sha'awarta baya fita daga gare ka, sha'awar wannan mata baya raguwa. Akwai irin waɗannan mata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka samu irin wannan, to ka samu daɗin rayuwa, saboda ba ka ma tunanin ka ƙara wata mata, saboda ita wannan duk sa'ilin da ka ganta sha'awar na nan, sai ka yi sha'awarta, imma sha'awar halittanta, imma sha'awar halayenta, ko duka. To wannan yana daga alamar daɗin rayuwa. Wa taghibu fata'amanuha ala nafsiha wa malika, in ba ka nan ta tsare kanta ta tsare dukiyarka, saboda ka in ka bar gida ba ka ma tunanin wani abu zai faru a bayanka, saboda ka aminta da ita wannan matan. Kaga Annabi ya fassara wace ce matar kwarai, wace in ka same ta ka samu dadin rayuwa. Annabi da kansa ya fassara hadisin sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dabbatu takunu watiya, dabba kuma in kana da dabba ta hawa, ya zama ita wannan dabban hani'atun sari'atun mashi, tana da sauki, tana da saurin tafiya, sahlatul inqiyad, in ka jata za ta bi ka, ba ta tutsu, ba matsala wannan dabban da kake hawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da haka, kamar mota ce da ka shiga ka buga za ta tashi, inda ka nufa ka tafi, ta biya ma bukata, ba ta wahal da kai. Fatul haqu ka bi ashabika, wannan dabba sai ta hada ka da abokan tafiya, yani bila ta'bin wala mashakka, tafiya ake a kungu, ita wannan dabban ba ta kawo maka cikas, bare abokan tafiya su tafi su barka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka samu wannan to nan ma ka samu dadin rayuwa. Wadaru takunu wasi'a, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace gidan kuma ya zama mai fadi, kasiratan marafiki, yana da abubuwan biyan bukata da yawa, duk abin da ake nema akwai a gidan, ba sai ka tafi nema aro wajen makwabta ba, abinda duk kake bukata akwai shi a cikin gidan. Shi ake nufi da gida yalwatacce. Wa min ash-shaqawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to alamar wahalar rayuwa kuma shine akasin uku din nan, almar'atu taraha fatasuka, mata ce kake da ita, duk sa'ilin da ka ganta sai ranka ya baci, imma saboda munin halinta ko ta canza. Wa tahmilu lisanaha alayka, in magana za ta yi ba ta ragan maka, ta zage ka, ta bata ma rai ko da yaushe, ba ta damuwa da mutuncinka. Wa in jibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika, in baka gida ko dama baka da amanarta, saboda ka kana shakka tana iya cin amanarka, imma ta dukiyarka ko ita kanta. Wadabbatu takunu katufa, ka haɗu da dabba abin hawa mai saiɗin tafiya, baya tafiya, ko tafiya ake cikin jama'a sai jama'a su kai su barka. Fa in darabtaha at'abatka, in ka ce dukan wannan dabba za ka yi to sai ta wahala kai. Wa in taraktaha lam tulhiqka bi ashabika, in ka kyale ta kuma ba za ta haɗa ka da abokan tafiya ba. Kaga wannan dabban in mutum ya haɗu da ita to ya haɗu da wani nau'in wahala na rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daru takunu bayyika, ko ka zama kana da gida matsatsi mai kunci, qalilatul marafiq, sannan mai karancin kayan masarufi, abubuwan da ake bukata a gidan sun yi kadan, idan ana neman wani abu sai an fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin alamar wahalar rayuwa, baka samu sauƙin rayuwa ba. Shima wato wannan lafazi da Sa'ad bin Abi Waqqas ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato shi ma ya inganta hadisin hasan, yana silsilatu sahiha, hadisi na 47. Kaga ya kawo lafazin abubuwa hudu, ya kawo lafazin abubuwa guda uku, ya kawo fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan waɗannan wato abubuwan da Annabi ya kirga. Yana daga sharhin hadisin da al-Imam al-Munawi ya cikin Faidul Qadir, yana juz'i na 442 da al-Imam al-Tahawi, yana sharh Mushkil al-Athar, yana mujallad na 7. Malamai sun yi kokarin fassarawa, kuma duk fassarar bata wuce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ba, yanda manzon Allah ya fassara waɗannan abubuwa haka ne. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewar gida idan yana da fadi to alama ce da take nuna an samu dadin rayuwa. Amma wace rayuwa, ta duniya ko ta lahira? Akwai malamin da ake kiransa Sheikh Ahmad bin Muhammad Al-Kalabazi rahimahullah, wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Bukhara, birnin al-Imam al-Bukhari, malami a gurin yake, babban malami masanin hadisi ne. Al-Imam ad-Darqutni ya ruwaito hadisai wurinsa, al-Imam al-Hakim ya ruwaito hadisai wurinsa, babban malami ne. Ya rasu a hijira ta 380, shekara 1059 da suka wuce, yana fassara wannan hadisi cikin Bahrul Fawaid. Yace hazihi wallahu a'lam sa'adatu ad-dunya waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga daɗi ne na rayuwar duniya ba na lahira ba duna sa'adatu din wa sa'adatu sa'adatani idan aka ce daɗin rayuwa iri biyu ne mutlaka wa muqayyada akwai daɗin rayuwa a sake akwai daɗin rayuwa da aka yi wa kaidi guda biyu kenan fal mutlaka as-sa'adatu fi din wa dunya idan aka ce wani ya samu daɗin rayuwa ba a yi ma daɗin rayuwar kaidi ba to ana nufin bayan duniyar kuma ya samu lahira to wannan shine za a ce ya samu daɗin rayuwa gaba ɗaya da duniya da lahira Allah ka bamu wal muqayyada sannan akwai daɗin rayuwa kuma da ake ƙayyade shi fima ƙuyyidat bihi ana taƙaita daɗin rayuwar ga wani abu daban ba rayuwar gaba ɗayanta ta duniya da lahira ba so ana la'akari ne da abin da aka ƙayyade rayuwar da ita in ka dubi rayuwar ɗan adam za ka ga dama bai wuce yana ciki ko yana waje yana gida ko ya fita to kana gida kuwa abinda ke sa ka zauna ka ji daɗin rayuwarka gidan kansa da abokin zama a gidan da kuma makwabcinka in ka fita babban abinda kake samun wato daɗi ta wajen mu'amala da shi shine abin hawanka dan shine zai kai ka inda zaka kuma ke dawo da kai saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi rayuwar dan adam gaba ɗayanta ya dubi ya hukunta cewar daɗin rayuwar ya ta'allaka ga waɗannan abubuwa guda hudu kuma haka ne domin duk yawan dukiyarka idan zama gidanka akwai kunci ko matarka ba ta kwarai ba ko makwabci ba na kwarai ba baka samu daɗi ba to haka nan abin hawa ɗin ya ce wa hadihi sa'adatu muqayyada li annaha zakarat ashiya'a ma'duda saboda haka waɗannan abubuwa da annabi ya kirga ba daɗin rayuwa ba ne sake na duniya da kiyama daɗin rayuwa ne taƙaitacciya saboda sai sa annabi ya kirga waɗannan abubuwa don in aka ce daɗin rayuwa har na lahira to ba a kirga shi ba a kirgawa فكان من رزق امرأة صالحة ومسكنا واسعا ومركبا صالحا طاب عيشه saboda haka in ana duba rayuwar duniya wanda Allah ya bashi arziki matar kwarai gida mai wadatacce sannan da abin hawa ingantacce to rayuwarsa za ta yi masa dadi wa yahna'u bi baqa'ihi wa thumma rafuhu biha li'anna hadhihi al-ashya' min tarakhi al-abdan abubuwa ne da ke sa wato jikin dan adam ya samu ya huta wa mata'il hayatid dunya tana yiwa kuma a dalilin waɗannan abubuwa ɗin ya zamanto as-sa'idu fi ddini ka samu kwanciyar hankali ga addinin ka har ma ka bauta ma Allah cikin nutsuwa amma ba lallai bane ya zama wanda bai samu abubuwa guda hudu ɗin nan ba ba lallai bane a ce bai ji daɗi ba sai ya bada misali ai akwai annabi Lut alaihi salam akwai annabi Nuh alaihi salam akwai bayin Allah waɗanda Allah ya jarabce su da miyagun mata waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali da su a cikin alkur'ani amma ba a cewa ba su ji daɗin rayuwa ba a yi illa ana la'akari da wani irin rayuwa ta duniya su ku manzanni suna mai da hankalinsu ne ga rayuwa ta kiyama don haka yasa ya ce wala yakunu lahu shay'un min hadhihi al-ashiya ana samun salihai bayin Allah waɗanda Allah bai haɗa su da waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda hudun ba saboda me saboda jarabawa gare su kai idan Allah ya haɗa maka to ka samu daɗin rayuwar duniya shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna ishara da shi zaka ce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda hudun sun haɗu gare shi Imam al-Bukhari ya kawo bayani a hadisin da ya gabata hadisin 451 inda aka samu tabi'ai waɗanda suka siffanta mana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al-Imam Dawud bin Qais al-Qurashi Imam al-Bukhari ya bada misalin sa gidan manzon Allah kadan ne bai shi da wani fadi mai girma don haka yasa in ka dubi yadda malamin ya siffanta fadin gidan da tsawonsa da komi za ka ga gidan ba shi da fadi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ya gaya mana yana daga daɗin rayuwa kaza kuma akwai tabi'i da ake kiransa Ata'u ibn Abi Muslim Al-Khurasani Allah ya musu rahama, wanda shi ma ya siffanta yanda ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke. To amma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Bukhari yake mana ishara da shi da wannan hadisi, wato shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki jiki da manyan gidaje ba, amma ya mana izini ta lafazinsa, shi yasa ya kawo hadisin nan. Kaga kenan, ko da yake a baya ya gaya mana yanayin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi a matsayi yake, amma kuma Annabi ta lafazinsa ya mana izini game da samun gida mai faɗi, kuma ya tabbatar mana wannan sa'ada ce ta duniya, ba lalle bane ta kai ka kiyama. To amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi ga al'umma, abin koyi ga talaka da mawadaci, abin koyi ga kowa, ya zaɓi ya zauna a gida wanda ke matsatsen ba mai faɗi ba, saboda na baya in sun taho su gani ko da baka samu ba, ya zama wannan zai sa ka samu nutsuwa da cewa ba komai bane. Dan baka samu babban gida ba, hankalinka ba zai tashi ba, saboda ka sai manzon Allah ya zaɓa ya zama yana zaune a gida wanda ke ba mai faɗin ba. Allah ya samu gani. Kuma muna iya ganewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana izini da muyi manyan gidaje ta addu'ansa. Baya ga wannan hadisi, dan hadisin kaga ya taho ta daga sahabbai, kuma ya zo da lafuzza daban-daban, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana, wanda ya tabbatar babu ko shakka halal ne musulmi ya yi gida mai faɗi, halal ne musulmi ya yi gida mai faɗi. Sannan kuma ana la'akari da haka din ta wajen addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito, yana kitabud da'awat, kitabud da'awat, akwai wurin da al-Imam Tirmidhi ya wari saboda karantar da mu addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana al-Jami'u Tirmidhi. Sai ya kawo hadisin Abu Huraira, Abu Huraira yace inna rajulan, wani mutum ne yace, ya Rasulullah, sami'tu du'a'aka al-layla, daren jiya kana addu'a, naji addu'a a daren jiya kana addu'a, naji addu'an da kai, fa kana allazi wasala ilayya minhu, ba duka ba, amma dai daga cikin abin da naji kana yi a cikin addu'an, anta taqul, naji kana cewa, Allahumma ghfir li zambi, ya Allah ka gafarta min laifina, wa wasi' li fi rizqi, ka faɗaɗa arzikin da kai min, wa barik li fi ma razaqtani, kuma kai albarka cikin arzikin da ka bani. Na ji waɗannan abubuwa guda uku cikin addu'o'in naka, kamar yana neman izini ne wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato yana iya ɗaukan wannan addu'a. Shine sai manzon Allah ya ce masa, fa hal tarahunna tarakna shay'an, shin ko kaga addu'o'in nan guda uku sun rage wani abu na daɗin duniya? Wato waɗannan addu'o'in da nayi guda uku ai sun game duka daɗin duniya. Allahumma ghfir li dhanbi, wa wasi' li fi rizqi, wa barik li fi ma razaqtani, Allah ka gafarta min laifina, ka yalwata min arzikina, sannan ka yi albarka cikin arzikin. Wannan ya nuna ka samu duniya, ka samu lahira, saboda an gafarta ma zunubi, don haka za ka samu lahira. A duniyar kuma an faɗaɗa ma rabo da Allah ya rubuta za ka samu, bayan an faɗaɗa maka kuma an masa albarka, saboda haka duk abin da za ka samu babu wanda zai halaka ka, kamar ka samu duniya ne ka samu lahira, yani min khairi dunya wal akhirah. Hadisin Hasan yana sahihul Jami' as-Saghir, hadisin 2265. Sannan akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda shi ma hadisin sa yayi kama da na Abu Hurairah din nan. Abu Musa al-Ash'ari yace, da ani rasulullahi bima'in wa fatawadda, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yace, in kawo masa ruwa, na kawo masa ruwa yayi alwala, thumma salla, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla, thumma qala, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allahumma ghfir li dhanbi, ya Allah ka gafarta min zunubina, wa wasi' li fi dari, kuma ka faɗaɗa min gidana, ka yalwata min a cikin gidana, wa barik li fi rizqi, kuma ka yi min arziki cikin albarka cikin arzikin da ka bani. Yayi kama da hadisin Abu Huraira, lafuzan kusan iri ɗaya ne, Allahumma ghfir li zambi, a hadisin Abu Huraira, wa wasi'i li fi rizqi, kama hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wa wasi'i li fi dari, shi ne bambanta su. Duka ƙarshen addu'o'in wa barik li fi ma razaqtani, na wa barik li fi rizqi, kame albarka cikin arzikin da ka bani. Ya'ani wasi'i li fi maskani fi dunya, ya Allah ka faɗaɗa min mazauni na a nan duniya, ka sa in samu gida mai faɗi yalwatacce, li'anna bika marafiqi dar yubayyiqu sabra. Idan aka ce mutum yana da matsatsen mahalli, to yana samun kunci na rayuwarsa, yana samun kunci a rayuwa. Don haka yakan sa mutum ya samu damuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan addu'o'in. Abu Musa ya ce, fakultu ya Rasulallah, ma da awatun da auta bihinna, waɗannan addu'o'i da na ji kayi sufa. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, wa hal tarakna min khairin, ko addu'an da ka ji nayi din ta rage wani alkhairi ba ta saka shi a ciki ba? Ko addu'ar da ka ji nayi din nan akwai alkhairin da ta rage ba ta sa shi a cikinsa ba? Wannan kamar yana mana ishara ne da cewar in kana neman alkhairi ka ɗauko addu'ar manzon Allah, saboda duk abin da kake nema wallahi manzon Allah ya roƙa. Kuma wannan shi ya nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ne, amma ba wai don shi kansa ba, karantar da mu yayi ba don shi kansa ba, saboda kaga yanda gidansa yake, shi ya zaba ya zauna a gida din wanda ke da ba shi da wani faɗi, amma kuma yana karantar da mu, mu roƙi Allah haka din. Saboda da yawa idan baka samu hutu a rayuwarka ba, addinin naka ma da wuya ka samu hutu cikinsa, sai wanda Allah subhanahu wataala ya tarfa wa rayuwarsa albarka shine wanda ke iya jure bautan Allah hatta a cikin kuncin rayuwa. Wani yana bautan Allah ne idan ya samu, in ya rasa sai ya yi watsi da imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, mu riƙa roƙon Allah ya yalwata mana, ya yi albarka cikin arzikin da ya rubuta mana, saboda mu samu sauƙin rayuwa, mu samu sauƙin bautansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Musa al-Ash'ari ya ɗebo ruwa, ya yi alwala, ya yi sallah, ya yi addu'an Abu Musa ya ji. Kaga yana koya mar ne, yana koya ma Abu Musa al-Ash'ari ne, ba don shi kansa ba. Duk da cewa wannan hadisin akwai malaman da suka raunana shi, yana da'if sunan Tirmidhi, hadisi na 3794 da kuma Ghayatul Maram. Al-Imam At-Tabrani ya rawaito hadisin cikin Al-Mu'jam Al-Awsat da kuma Al-Mu'jam As-Saghir. Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ghayatul Maram, hadisi na 112, yace hadisin Abu Musa da'iful isnadi, lakinna du'a hasanun, isnadinsa yana da rauni amma addu'ar kuma tana da kyau. Bare addu'ar ta dace da addu'an da ta zo cikin hadisin Abu Huraira wanda Al-Imam At-Tirmidhi ya rawaito, kuma hadisin ya inganta. Saboda haka sai ya zamanto babu wata mushkila game da wannan ka roƙi Allah ya baka gida mai faɗi, ya dace da sunnar manzon Allah, kama aje haka cikin Al-Qur'ani. Wanda ka dubi suratul Nisa aya ta 32, Allah subhanahu wataala da kanka ya ce mana, was'alullaha min fadlihi, ku roƙi Allah falalansa. Ashe gida wadatacce mai yalwa falalan Allah ne, kuma Allah ya ce ku roƙe shi tunda alkhairi ne na duniya. Inna Allaha kana bi kulli shay'in alima. Saboda haka ya kamata dan adam ya riƙa roƙon Allah, kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu, ka riƙa roƙon Allah ya baka ni'imar da yake ba mu bayinsa, saboda ka samu sauƙin rayuwa ɗin. Domin an fi son mutumin da ya samu biyun akan wanda bai samu biyun ba, matuƙar ba manzannin Allah ba ne, su ne waɗanda za su iya amsa tambayoyin Allah a ranar kiyama. Domin duk ni'imar da ka samu, gwargwadon ni'imarka, gwargwadon tambayar da za a maka a filin hisabi. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Shi yasa su manzanni wannan bai dame su ba, saboda su Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya datar da su a lahira, babu wata tambayar da ba za su amsa ta ba. Amma kai a duniya ka samu biyun, saboda ka samu sauƙin rayuwa, kuma ka roƙi Allah ya baka damar gode ma ni'imarsa. Malamai suna cewa shi yafi dacewa, domin a suratul Baqara aya ta 200 da zuwa 202 akwai ayoyin da suke mana ishara da haka. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ونروقن في الدنيا لكي الله كبان الدنيا الله كبان تونا باء صنش بعدين بني سبوا دشي الله رباش الرب kada ya zama kai kullun roƙonka shine ka samu duniya ba haka ake so ba sai Allah subhanahu wataala yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar daga cikin musulmai akwai wanda ke roƙon Allah yace Allah ka bani mai kyau a duniya Allah ka bani mai kyau a lahira ne Allah subhanahu wataala yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kaga Allah ya yaba mu mutumin da ke roƙon duniya da lahira ka roƙi duniyar ka roƙi lahira amma roƙon da zaka yi Allah ka bamu mai kyau ba wai kawai Allah ka bamu duniya ba yasa yace minhu man yaqulu rabbana atina fid dunya maimakon hasana la atina fid dunya shikenan Allah yace wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma rabbana atina fid dunya hasana in zaka roƙa ka roƙi mai kyau saboda ita duniya takan zo da fuskoki biyu kana iya samun dukiyar ta halakata Allah ka tsare mu to abin da ake so ka roki Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk abin da muke nema abin da shi kansa manzon Allah bai damu da shi ba ma ya koya mana yadda za mu roki Allah ya bamu matukar halal ne kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari gida mai fadi manzon Allah bai damu da shi ba amma yayi addu'an dan mu kaga ya nuna ya karantar da mu addu'o'in waɗanda ya kamata a ce duka mun iya hatta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa yana daga cikin abin da malamai ke tsoro malamai suke tsoro idan manyan sahabbai irin sayyidina abubakar za su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka koya min addu'an da zan yi a sallah ta halura sayyidina abubakar fa balarabe ne balarabe ne sak gaba da baya sannan bakuraishe amma yake ce ma annabi koya min addu'an da zan yi a sallah ta yanzu kai kaga dama da Hausa kake abin ka a sallah Allah ba ni ba ruwanka da wa zai koya ma addu'ar manzon Allah kuma idan aka ce maka addu'a tana da hadari baka ko lura sannan Abubakar ya san sallah tana da girma yace wa manzon Allah koya min addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a haba je kai kawai wanda kaga dama sai manzon Allah ya karanta da shi saboda haka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka ita ce mafi dacewa ga musulmi yayi kokari ya roro inda duk addu'an nan take shi sa malamai sun ware kusan duk littafin hadisi in ka duba zaka ga gefen da aka sa zikiri gefen da aka sa addu'a zai koya maka yanda annabi ke zikiri yanda annabi ke addu'a ba abin da suka rage game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka samu duniyar ba laifi bane muhimmin abu shine kai ma Allah godiya saboda Allah zai ma tambaya akai shin godiya ga ni'imar Allah yaya take ibn al-qayyim al-jawziyya cikin madarijus salikin yana mujallad 239 yana cewa ita godiya ta dauki abubuwa guda uku na farkon su shine ma'rifatun ni'ima ka san ni'imar kanta da aka maka sanin ni'ima da karban ni'iman as-sana'u biha ka yadda da cewa ba dabararka bace ba karfinka ba ba ilminka ba ba iyawarka ba Allah ne ya ga dama ya baka wallahi wannan ka'ida ce ta farko duk mutumin da yake ganin ai kwarewarsa ko ilminsa ko cancantarsa ta sa ya zama wani to wallahi bai gode ma Allah ba sai ka yadda kai ba kowa ba ne Allah ne ya ga dama ya baka ba kuma don ka dace a bakan ba ganin damar Allah ya baka in ka yadda da wannan to rukuni na farko na godiya ka cika shi da zaran ka fara tunanin ai mu danginmu dama haka muke masu rabo ne to ka faɗi ba ku da wani rabo a danginku sai abin da Allah ya ba ku wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin dan adam ba shi da wani zabi sai abin da Allah ya zaba masa idan kana cewa ai nayi karatu shi yasa na zama wani Allah shi ya sauwake ma karatu kafin ka samu damar yin sa akwai waɗanda sun fi ka Allah bai sauwake musu ba so duk abin da kake ga daraja shi Allah shi ya sauke ya sauke ma sababin isa ga wannan abin don haka matakin farko na godiya ga Allah shine ka yarda Allah ne ya baka kuma ba dan kai wani abu bane. In ka yarda da wannan to ka cimma na daya. Na biyu shine kamar godiya da bakinka, kai ma Allah godiya da bakinka, wannan shi ake cewa as-sana'u, as-sana'u biha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, yabo ga Allah bisa ga wannan ni'imar da ya baka. Kai ta yaba ma Allah ba sau ɗaya ba, kai ta yaba ma Allah, Allah na gode ma da kai min kaza, domin ga mutane da yawa yanzu ka bani katon gida, wani yana kwana a gefen titi. Ka riƙa kwatance da rayuwar wasu, ka nema Allah godiya a kai. In mota ce duk sa'ilin da ka wuce wani ya yi zufa yana tafiya a ƙasa, sai ka ce alhamdulillah ni ko gashi har a cikin AC ma nake. Duk wata ni'imar da Allah ya maka da zaran ka wuce wanda bai samu ni'iman ba sai ka ma Allah godiya. To wannan ya tabbata ka nema Allah subhanahu wa ta'ala godiya, rukuni na biyu. Na ukunsu shine ka tabbata har ni'iman nan ta ƙare baka aikata wani abin da ya fusatar da Allah da ita ba. In gida ce Allah ya baka to gidan nan kuma kar a samu sabon Allah ce. Idan abin hawa Allah ya baka wannan abin hawan kar fa a saba ma Allah da ita. Da zaran kuma an yi koma ana amfani da ni'imar Allah ana sabon Allah to ba a gode ma Allah ba. Guda uku ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya magana mai tsawo akai yana Madarijus Salikin. Duk mutumin da bai yi haka ba to babu shakka bai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ba. Wanda shi ake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, in ka dubi karkashin wannan fassara wato ka rika bada labarin ni'imar Allah. Ya ake bada labari? Ka rika bawa kanka labari ne ni'imar da Allah ya mun ta wajen sutura. Yanzu hular da nasa wani bai da irinta, kayan da nasa in ka wuce wani bai da irinta, ka yi wa Allah godiya. Ka rika tunawa, ka rika gaya ma kanka, ba wai ka gaya wa mutane ba. Ayin ka gaya wa mutane ka yi musu gori ne. In ka je kana gaya wa mutane gori kake wa mutane. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nafsaka, ka karantar da kanka ni'imar da Allah ya ma saboda kai ma Allah godiya. Na'am, fassara biyu ne, akwai wanda ke fassara ayar da wancan fassara na cewar daidai ne ka gaya wa mutane ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, lakin wannan shine mafi dacewa gare ka. Duk sa'ilin da Allah ya maka arziki, ya maka wata kyautar da bai ma wasu ba, to ka rika tuna ni'iman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka, kana yi masa godiya. Da ikon Allah za ka tashi a lahira, tambayar da za a yi akan wannan ni'ima za ka iya bada amsarta. Amma duk mutumin da ukun nan ba su haɗu gare shi ba, bai iya bada amsa. Allah ka tsare mu. Babi na 215, babu man ittakhadha al-ghuraf. Imam al-Bukhari ya ba da akan hukuncin wanda ya riki benaye, yana magana akan matsala da ta shafi gini, wanda akwai ayar al-Qur'ani aya ta 20 ta suratul Zumar, lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya. Al-ghurfa yana nufin ba ɗaki guda ba, shi ne kamar a yi gida mai ɗakuna da yawa, shi ne ake nufi da al-ghuraf. In ka lura gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka tarin sa yake ba, ya zama ɗaki guda ne ga kowace mata. Amma kaga kamar mu mukan yi ciki da falo, wanda ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara nashi ɗakunan ba. Ba laifi ba ne idan ya zama kana da gida wanda ke da ɗakuna da yawa, shi ne abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi. Man ittakhadha al-ghuraf, wanda ya zama ya riki ɗakuna da yawa a gidansa, ya zama yana da bene. Haddathana Musa bin Isma'il at-Tabuzaki qala haddathana Dhahhak bin Nibras Abu al-Hasan an Thabit bin Aslam al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani shine babban almajirin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yarda. Tabi'i ne babba, Thabit al-Bunani, annahu kana ma'a Anas bizawiya, ya kasance tare da Anas a wata kusurwa, fauka ghurfatin lahu, saman wani ɗakinsa, wanda ya gwada cewar kamar bene ne. Asali kalma ta azzawiya wato tana nufin lungu, abin da ya zama kusurwa lungu shi ake kira azawiya, ma'ana mufradi na azawaya. Ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zuwiyat liyal arbu fa uritu masharikaha wa magharibaha, an nade min kasa, an nade duniyar gaba daya aka matse ta, sai zama annabi yana hangen wancan lungun na nesa. Manzon Allah sai da ya ga inda musulunci zai je karshe ta gabas da kuma karshe ta yamma. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya, Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mar'iya duk inda musulunci zai je. Saboda haka manzon Allah ya san garinku, inda musulunci zai isa har garinku Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin yana sahihu Muslim. To kalma ta azawiya tana daukan ma'ana daban-daban a yanzu, amma illa dai a wancan lokaci kalma ta azawiya ma'anarta lungu kawai, ma'ananta lungu, wani kusurwa a saman daki, saman bene na Anas bin Malik. Amma daga baya kalma ta azawiya ta samu ma'ana daban-daban. Misali, aka kira masallacin da ba na juma'a ba da suna azawiya. Masallacin juma'a ba a kiransa azawiya, amma masallacin da ba a juma'a salawatul khams kawai ake ana kiransa azawiya. Sannan akwai azawiya wanda sufaye kan rike saboda bauta. So wannan zamanin Anas bin Malik ana maganan kusa da zamanin manzon Allah. So lokacin abubuwa ba su caccanza ba. Kalma ta azawiya ma'ananta wani saƙo a saman gidan Anas bin Malik. Shi yasa yake fauka ghurfatil lahu, a saman wani ɗakinsa. Wannan shi ne mahallin shahid ga maganar al-Imam al-Bukhari, wanda ke nuna cewa ashe babu laifi dan ka yi turaka, shi ne isharar da al-Imam al-Bukhari yake mana. Duk da cewar manzon Allah shi bai da shi, amma Anas bin Malik ai ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai gashi Anas yana da wata gurfa nashi, ba ma na matarsa ba, yana da ma wata zawiya saman gurfa. Sun tahi wannan zawiya din, fa sami al-azan, sai ya ji an kira sallah, fa nazala, sai ya sauko daga wannan lungun da ke saman benin. Wa nazaltu ni ma na sauko, wanda ya nuna suna tare a sama, wato gidan bene ne. Fataqarada fil quta, wato Anas bin Malik yana da bene, yana da gidan sama, yana da gidan sama, don kamar yadda ya faɗa fauka ghurfatil lahu, saman ɗakinsa, saman ɗakinsa ba na matansa ba, yana da ɗakinsa. Sannan saman ɗakin akwai wata zawiya tana yiwa wata adada ko wani ɗaki ƙarami wanda akan yi saboda adanar kaya, shi yasa ya kira ta zawiya. Sun tafi wurin suna da shi da Anas bin Malik, sai gashi an kira sallah. Saboda haka sai Anas ya sauko, wani zantu ne ma na sauko. Fataqaraba fil quta, sai yana kusantar da takunsa, takunsa yana yin su kusa-kusa, maimakon ya sauko yana buɗe ƙafarsa, sai zama yana matse ƙafafun. Fakala, sai ya ce min kuntu ma'a Zaid ibn Thabit, na kasance tare da Zaid ɗan Thabit. Fama shadi hadhihi al-mishyata, sai yamin irin wannan taku da kaga ina yi, irin takun nan da nake bana bude tsakanin kafafuna, ina marmatso da wato takuna, takun dama da na hagu, sai ina matso da su. Sai ce na taba kasancewa tare da Zaid ibn Thabit, sai yamin irin wannan taku. Wa qala, sai yace min atadiri lima fa'altu bika, ko ka san dalilin da yasa nake maka irin wannan taku? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mashadi hadhihi al-mishya, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya min irin wannan takun. Wa qala, sai yace min atadiri lima mashaitu bika, manzo Allah yace min ka san dan me na maka irin wannan taku? Kuntu, sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa ne suka fi sani. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace liyaksura adadu khutana fi talabi as-salati, saboda yawan takun mu su yi yawa a hanyar neman inda ake sallah. Saboda za a kirga yawan takunka, sai a baka lada. Saboda ka in kayi gudu, in kayi gudu, kaga takun za su zama kaɗan ne. Amma in ka tafi kana marmatso da kafafun naka, zai zama to takun sun yi yawa. To shi dai al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin ne saboda kawai ya tabbatar mana dan kayi turaka ba laifi bane. Da ake nufi da turaka shi ne zama kana da ɗakuna, akwai na matarka, akwai na ɗanka, akwai na baƙo, akwai naka, wanda shi ne turaka ko? Ya zama kana da wani ɗaki naka, sai ya kawo shi. To ba sai ya kawo hujja da wannan hadisin ba, ai wancan hadisin da muka karanta a baya ya riga ya bada amsa min sa'adatil mar'i al-maskanul wafi'. Manzon Allah yace yana daga dadin rayuwar dan adam ya zama yana da mazauni mai fadi, mazauni yalwatacce, wadatacce, wanda ba shi da turaka bai samu wadataccen muhalli ba. Saboda haka wannan hadisin dai ya game dukkan wannan bukata, ko da ba a kara da wannan ba. Sannan akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabul libas wa zina, babu karahati ma zada ala al-haja min al-firash wal libas. Wannan ma babin na al-Imam Muslim ishara ce gare mu, ba wai yawan dakuna ne damuwar ba, kana da bukatar dakunan shine abin da shari'a take lura da shi, ya zama gidanka akwai dakuna. Shi yasa yayi babi anan manita kazal gurafa, wanda ya riki dakuna da yawa shine al-ghurf. Al-ghurfa guda daya, al-ghurf dakuna da yawa. Idan ka riki dakuna da yawa ba damuwa bane, gidanka akwai daki 100, akwai daki 1000 ba damuwa bane. Abinda ake dubawa shine shin dakunan nan duka akwai mai kwana a cikin su, shine kadai. Wannan shi yasa al-Imam Muslim yayi babin da sunar babu karahati ma zada ala al-haja, duk abin da ya dara bukata to ba a son shi a shari'a, min al-firashi wal libasi wal maskan wa kullu zalik. Sai kawo hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa firashul lirajuli wa firashul limra'atihi wa salisu lidbaiti wa rabi'u lishaitan. Manzo Allah ya ce ma Jabir, a samu shimfiɗa namiji, a samu shimfiɗa na mace, a samu shimfiɗa na baƙo. Me Annabi yake mana ishara da shi? Dakin mata, dakin miji, dakin baƙo, wannan ba laifi bane. Warabi'u lishaitan, in aka samu daki na hudu ba mai kwana a ciki to na shaitan ne. Shi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan yasa al-Imam an-Nawawi cikin sharh sahih Muslim yana juz'i na 7 shafi 167 ya kawo bayanin malamai kan wannan hadisi, idza kana li ghairi hajati. Babban abu shine shin wannan dakin da aka samu akwai bukatar sa ko babu? Idan babu bukata kana li shaytan alaihi mabitun wa maqilun, to shaitan ke kwana, ke shaitan ke wuni. Idan dakin babu mai kwana a cikin sa kuma zaka ga mutane da yawa, mutane da yawa zai gida ya zama mutum ɗaya ke kwana a gidan, sauran dakunan duk na shaitanu ne, saboda shaitanu za su kwana. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba daidai bane ka gina abin da ya fi ƙarfin bukata. Idan ka gina gida ba laifi ko da baka kwana ciki, amma ka nemo bayan Allah su yi ta kwana, kana samun lada. Amma ya zama kai baka kwana a ɗakin ba, wani bai kwana a ɗakin ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaitani ke kwana a ɗakin. كما انه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخول العشاء. حكما جدن كودا داكينك ني كودا داكينك ني اذا باكا ذكرن الله تو ده شيطان كيك كوانا كودا داكينك ني اذا بابو ذكرن الله لوكتين زاكا شيغا جدن لوكتين زاكا كوانتا تو بابو شكا تاري ده شيطان كيك وندا اكو حديثا النبي صلى الله عليه وسلم اكاي. وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به. الإمام النووي يتي دان أنسا موشن في دودة يوى أجدا أقول قدم مجي قدم ماتا قدم باقو قدم ونمبا ليه بني، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوي. تنا يوى أسامو رش اللاتي واندا شيمي جدا ينا بكاتر قولة شيوى ينا بكاتر إلتا إذن باكر تراكا كاشي قونا هالي. Tana yiwuwa matar ta samu jinya idan ɗakin guda ɗaya ne an samu larura. Amma anan hadisin nan da Jabir bin Abdullah, inda zaka auna shi da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka ga akwai bambanci. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mana ɗakin Aisha akwai gadansa akwai na Aisha ba, akwai akwai babu, gado ɗaya ne na matarsa, duk matarsa haka ne. Amma sai ya mana izini yace babu laifi, yake gaya ma Jabir bin Abdullah babu laifi miji ya zama yana da nashi shimfiɗa, mata tana da nata shimfiɗa, baƙo yana da nashi shimfiɗa. Ai ba daki ɗaya bane, zaka kawo baƙo ne ka aje a daki guda da matanka? Manzo Allah yana mana ishara da ba laifi a samu ɗakin mata, ɗakin miji, ɗakin baƙo. Babban abu shine ya zama kowane ɗaki akwai mai kwana a cikinsa. To amma hadisin nan yana da rauni. Shi wanda muka karanta hadisin yana da rauni. illa dai ko da al-Imam al-Bukhari bai kawo shi ba, la shakka an samu hadisai ingantattu wanda sun wadatar da bayani a kansa. Amma kuma hadisin yanda ya kawo shi din ba shi da wata illa, illa ƙarshen hadisin wanda shine malamai ke magana akai, wato tabi'i Thabit bin Aslam al-Bunani yace shi da Anas suna saman benen gidansa aka kira sallah, saboda haka sai Anas yana saukowa sai yana marmatso da takunsa yake gaya masa abin da saka gane haka, saboda na taba kasancewa da Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit din nan sahabi ne, wannan yana maka ishara cewar su kansu sahabbai ba darajar su ɗaya bane. Zaid bin Thabit babban sahabi ne, Anas bin Malik yaro ne, saboda haka sai zama yaran sahabbai suna karatu wajen manyan sahabbai, kuma dukkan su fa suna tare da manzon Allah. Yaran sahabbai suna karanta ilimi wajen manyan sahabbai. Shine shi Anas yake gaya ma Thabit al-Bunani, yace kaga takun da nake maka dinnan, ce Zaid bin Thabit ya taba gaya min haka, ya taba yi min irin wannan taku, sai yace min ka san abin da yasa nayi, yace a'a, saboda ni ma ina tare da manzon Allah, ya yi irin wannan taku, ya marmatso da kafafunsa lokacin da za a tafi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda adadin takunsa su yawaita. To wannan shine inda yake buƙatar bayani shi wannan hadisin, cewa dan zaka tafi masallaci ka rika marmatso da takunka, ka rika marmatso da takunka dan yawan takunka su yi yawa. Akwai hadisi da aka samu akai wanda yana al-Mujamul Kabir na al-Imam Tabarani, hadisin Zaid bin Thabit shi kansa. Zaid bin Thabit yace wa qimati salatu, wato hadisin ya taho daga Zaid bin Thabit bayan ke da muka bi ta Thabit al-Bunani ta Anas bin Malik ba. Shi kansa Zaid bin Thabit ya ba da labari, yace akwai ranar da aka yi iqamar sallah, an yi iqama wa qimati salatu, wato wannan yana nuna maka Annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi iqama bai shigo masallaci ba, kuma wanda shi da ya tabbata a sunnar shi. Da zaran Bilal ya hangi manzon Allah sai ya yi iqama, kafin addabe shigo masallaci an gama gyara sahu. So ba wai sai ya ma shigo ne ake iqamar ba, amma sai an hange shi ake iqama din. Shine Zaid yace Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi iqama, فخرج رسول الله وانا معه من ذا الله يجتو daga gida ina tare da shi. Fa qarab bayna al-qutatayna, man matso da tsakanin takunsa. Wa qala, sai yace inna ma fa'altu hadha li yaksura adad khutay fi talab as-salat, kamar inda yazo cikin wannan hadisi. Abin da yasa kaga ina wannan taku saboda adadin taku nasu yawaita. A kirga min lada a lokacin da nake tafiya sallah. Wata riwayar yace inna ma fa'altu hadha لتكثير خطايا في طلب الصلاة. وترواية ريتش كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة فكان يقارب الخطى فقال أتدرون لما أقارب الخطى؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لا يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب الصلاة. وذلك رواية ينقبا ينسو دك زيد بن ثابت أكان التقارب بين الخطى ba su inganta ba. In ka duba majma'u zawaid na al-Imam al-Haythami yace saboda kusan kamar hadisin da muka karanta a nan, in ka dubi isnadinsa akwai malamin da ake kiransa Abbahaku bin Nibras, wannan malami da'ifun matukar hadisi ya kadaita ta hanyarsa ba a dauka. Al-Imam al-Haythami yace to amma asali hadisin ya an samu mawqufun ala Zaid bin Thabit, an tabbatar lalle an ruwaito hadisi wanda ya takaita ga shi Zaid bin Thabit, ba wai an isar da shi ga manzon Allah ba. Saboda haka in ka dubi riwayar da take magana a marmatso da taku zuwa ga sallah, zaka samu duka bata inganta ba, wanda shine in ka dubi silsilatu da'ifa hadisin 722, da'ifu targhib hadisin 196. Amma cewa ana so mutum ya yawaita taku zuwa sallah, wannan akwai falala. Ba shakka akwai hadisai da yawa daga manzon Allah, ya kamata mu bambanta yawaita taku da marmatso da takun dama da na hagu, akwai bambanci. akwai hadisin al-Imam Muslim wannan ya inganta yana kitabul masajid babu fadli kasaratil khutwa ila al-masajid sunan babin kenan yawan taku in za a je masallaci akwai falala al-Imam Muslim ya kawo hadisin Abu Usman an-Nahdi wanda Ubay ibn Ka'ab sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Ubay ibn Ka'ab yace kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu a garin Madina akwai wani mutumin da ni ban san mutumin da gidansa yafi nisa daga masallacin manzon Allah ba ban san wani mutumin da gidansa yafi nashi nisa daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a garin Madina wato shine gidansa yafi nisa shi yake karshen gari wa kana la tuqtuhu salatan kuma duk da haka sallar jami'i baya kuskure shi duk da haka duk sallar da za a yi na jami'i sai yayi kokari ya tafi masallacin manzon Allah ayi sallah saboda haka faqila lahu aw qultu lahu ta riwaya Ubay ibn Ka'ab yace sai na ce mar law ishtarayta himaran tarkabuhu fi zalma me zai hana ka sayi jaki tunda gidanka yana da nisa daga masallacin manzon Allah ka sai jaki da zaka rika hawansa idan ana duhu wa fi ramba haka kuma lokacin zafi saboda kunar tsakuwa saboda ka san bayan garin Madina akwai tsakuwa masu kuna kwarai saboda haka ake bashi shawara in ka sai jaki saboda duhu kaga ka samu sauki inda rana ne zafin rana ka samu sauki kala sai yace amma wallahi ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti muhammadin na rantsa da Allah bana so a ce gidana yana hada da gidan muhammadu ya bada wannan amsa to wannan amsar sai tema Ubay ibn Ka'ab nauyi bai ji dadin ta ba yace fa hamaltu bihi himlan na ji zafin abinda wannan mutum ya fada irin wannan amsa da ya bayar baya so a ce gidansa yana hada da gidan muhammadu ka san gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jikin masallaci ne yace idan kuna ban shawara in sai jaki ne to ba ni so gidana ya zama yana hade da gidan Muhammadu na hi so ina nesa to amma kalmar ba ta yi ma Ubay ibn Ka'ab dadi ba yani abu ma'alai wasaqula wasta'azamahu Ubay ibn Ka'ab ya ji magana tamar nauyi li basha'atu lafzihi saboda lafazin yana da muni lafazin kamar babu girmamawa ga manzon Allah abin ya dame shi yace ni ko bazan bari ba sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a taita annabi Allah fa akhbartu ya rasulullahi mutumin nan duk garin nan ba wanda gidansa ya fi nisa daga masallacin ka fiye da shi mun bashi shawara ya sai jaki kaga amsar da ya bani wallahi baya so a ce gidansa yana hada da gidan muhammadu fa da'ahu sai manzo Allah ya ce a kira shi sai aka kira mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru sai ya sake fadin irin abin da ya fada ma Ubay ibn Ka'ab bai canza komi ba sai ce innahu yarju fi asarihi al-ajr abinda yasa nace ban son a ce gidana yana hade da gidanka saboda ina son in ringa samun lada na tafiya da zan ringa yi daga gidana zuwa masallaci sai manzo Allah ya ce inna laka mahtasabta Allah ya baka abinda kake fatan kaga shi Ubay ya dauka za a mar fada ko a ce ma ya fita musulunci sai manzo Allah ya ce ka samu lada a wata riwayar tana sahihu muslim sai manzo Allah yace qad jama'a Allahu laka zalika kullahu Allah ya hada maka duk abin da kake fata din saboda ai bai fadi kalmar saboda wulakanta manzon Allah ba ya fadi kalma ne saboda ya nuna musu shi matsayin annabi da gidansa yake jikin masallaci daban ne saboda shi manzo ne na Allah ya koya wa mutane sallah ya jagorance su amma shi kuma matsayinsa wanda ba na manzo ba gidansa ya fi nisa da masallaci ya fi dacewa saboda haka amsar da ya bayar shi manzo Allah ya fahimta amma Ubay yana gani kamar ko kalmar ba ta yi dadi ba wannan dalilin ya kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai al-Imam an-Nawawi ya ce fihi isbatu sawatu fil khuta fi rujui min as-salati kama yathbutu fi az-zahabi wanda ya nuna cewar ana kirga ladan takun ka ne daga gida zuwa masallaci zuwa da koma sai a baka lada so kaga ashe ba marmatso da takun tsakanin kafar dama da hagu ake nufi ba nisan gidanka daga masallaci shine ake nufi don haka yasa wannan hadisi na al-Imam Bukhari da muka karanta ya bambanta da abin da hadisai ingantattu suka tabbatar, wato na cewar a samu nisa tsakanin gidan mutum da masallaci. Akwai ma hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat, kuna so in nuna muku abin da in kun yi Allah zai goge muku laifuka ya daga martagoginku. Sahabbai suka ce bala ya Rasulullah, kala sai manzo Allah yake kasratul khata ila al-masajid, ya kirga abubuwa, sai yace yawan taku zuwa masallatai yana daga cikin abin da ke sa a goge laifinka a daga martabarka. Ka daga kafar dama an goge malafi, ka daga kafar hagu an daga ma daraja. Saboda haka dan adam matukar yana tafiya masallaci, daraja yake, karin daraja yake samu a rayuwarsa da kuma gafaran Allah subhanahu wataala. Ko da bai roki Allah ya gafarta mishi ba, tafiyar taka kullun Allah yana ma gafara, saboda zaka tafi bautan sa. Akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi ma, inna a'zama an-nasi ajran fi salati ab'aduhum ilayha mamsha. Manzo Allah yace wanda yafi kowa lada game da tafiya masallaci shine wanda gidansa yafi nisa. Fa ab'aduhum, sai wanda yafi shi nisa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kirgawa. Akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana Sunan an-Nasa'i kitabul imama al-muhafaza ala salawati haythu yunada bihinna wa ghairi. Don haka akwai sahabbai wadanda sun rawaito hadisai ingantattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da falalan yawan taku zuwa masallaci. Saboda haka mu bambanta tsakanin abu biyu, nisan gida da masallaci da kuma marmatso da taku don za a tafi sallah, wannan bashi da asali, wanda shine malamai ke raunana hadisai akai. Amma ya zama gidanka yana da nisa da masallaci abu ne mai kyau. Kuma wannan ya nuna cewar wanda ya tafi akan mota ba zai samu lada ba, wanda ya tafi akan abin hawa ba zai samu lada ba, sai wanda ya tafi a ƙasa. Domin abin da ya hana wannan kiyasi, saboda shi wannan mutumin da Ubay ibn Ka'ab ya kai ƙarinsa wajen manzon Allah, ai jaki suka ce ya saya, ake ba shi shawara, ya ce ba zai saya ba. Ai jaki shi ma yana taku ɗin, yana daga kafar dama ya ɗora ta hagu haka dai har ya zo ko, amma ba a ƙirga takun dabba. Da a ce ana iya ƙirga takun dabba, da manzon Allah zai ce kai ya ba za ka ɗau shawaran da mutane suka baka ba. Sai manzo Allah ya kyale shi akan manufarsa na ba zai sai jaki dan ya rika tafiya masallaci ba, ya rika takawa a ƙasa dan ya je sallah. Ta nan ne mutum zai samu lada. Don haka in mutum yace zai samu wannan lada idan ya hau mota, ba shi da hujja, tunda mai jaki ma bai samu ba. Allah ya samu gane. Sai babi na gaba, babu naqshil bunya, babi akan zane a jikin gini. Asali kalma ta naqshu yani al-athar fi al-ard, shine zama an yi tasiri, an yi tasiri jikin kasa, an kankare kasa, shi ake kira an-naqshu. Kamar yadda yake cikin lisanul arab, wato zane a jikin gini, me ya matsayin sa? Wato ko da dai an baka damar ka gina gida, gidan ma mai fadi, shin an baka damar ka yi zane a jikin gidan naka? To ga hadisi, haddathana Abdurrahman bin Yunus ar-Rumi قال حدثنا محمد بن عبد الفديك فديك قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن ابن ابي هند شين سعيد الفزاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعه ساعه قرشه في الدنيا ولا تتسيا با حتى يبني الناس بيوتا har sai mutane sun kama gina gidaje yushawihunaha suna zana gidajen bil marahil zane irin na kyalle shine bil marahil yani yanqushunaha wa yusabbighunaha bi anwa'il alwanil mukhtalifa bayan an gama gini sai kuma a rika zane a jikin ginin launuka daban-daban yani ka naqshi siyad wal furush kamar yanda ake zane jikin tufafi da darduma yanda ake zane jikin darduma haka za a koma ana zane a jikin gini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar sa'ar karshe ta zo. Allah ya kare sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato yana daga mu'jizar manzon Allah. Wannan mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yanzu akwai abin da ake ce masa graffiti, shine mutane su rika zane akan katanga a tituna. Kasashen musulmai ne kadai ba su yawaita da su ba, nan ma abin ya fara yawa. Kamar kasashen kafirai in ka je Turai ina ne haka za ka gani. a titi a ina ne haka kawai ma a daji zaka ga wani ya zana jikin dutse ko wani abu wanda manzo Allah ya ce alamar sa'ar karshe ne kuma gashi ya tabbata wato alama ce ta sa'ar karshe mutum ya koma yana zane a jikin gini wannan in ka lura annabi ya kushe ma hakan ne ya aibanta hakan me yasa aka aibanta saboda ba shi da ma'ana kalma na yushawwihunaha at-tashwih wanda yazo ana nufin daukan launuka launuka daban-daban wanda kalmar tana alqur'ani kamar a suratul baqara inda annabi Musa alaihi salam yake ga banu isra'il cewa su nemo saniya wanda a dalilin wannan saniya za a tada wani mutumin da ya rasu suna tambayan sa ya launin saniyan annabi Musa yake kada innahu yaqulu innaha baqaratun la dhulun tusiru al-ardha wala tasqi al-harsa musallamatun la shiyata fiha la shiyata lakin hada la shiyata babu surkin launi shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushawwihunaha kamar inda ibnu qutayba yake fada cikin garibul hadith na ibnu qutayba yana mujallad na farko shafi na 49 la launun fiha yukhalifu mu'zama launiha abinda annabi Musa yake nufi ita wannan saniya ba ta da wani launin da ya saba wa mafi yawan launin jikinta menene ashiyatu ma'khuzatun min washaytu sawba fa ana ushihi washiyan zanan tufafi kamar yadda manzon Allah ya mana ishara da shi na cewa alama ce ta sa'ar karshe asali ita ce wannan kalma yana nihayat fi garibul hadith wal athar mujallad nabi shafi na 209 idan aka ce al-murahhal al-murahhal yani kad nukisha fihi tasawiru rihal shine kallan da aka yi mai zane zane shi ake kira al-murahhal idan aka ce bil marahil ana nufin wato zane irin wanda ake makalle ko darduma yana lisanul arab mujallad na 6 shafi na 124 summiya murahhalan li anna alayhi tasawira rahlin wa yuqalu lidhalika al-amal at-tarhil wanda ke irin wannan zane a jikin gini zanen ake kiransa at-tarhil sannan yuqalu laha al-marajil akan yi amfani da jimun al-marajil shine zane jikin gini wanda malamai suna aibanta shi saboda hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ibrahim na'am mu ci gaba ibrahim yace al-imam al-bukhari yana magana akan malamin sa shine ibn al-munzir al-khizani malamin al-imam al-bukhari yana fassara mar wannan hadisin ya karanta da al-imam al-bukhari da al-imam ibn majah kuma akwai hadisan sa a sunan tirmidhi sunan nasa'i bi wasita kai tsaye al-imam tirmidhi bai iya wato haduwa da shi wannan malami na al-imam al-bukhari ba haka ma al-imam nasa'i amma ibn majah da al-imam al-bukhari sun yi karatu wajen sa shi wannan malamin yake fassara wa al-imam al-bukhari me ake nufi da yushawwihuna habil marahil yani sai yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi afsiyabal mukhaffafa yanda ka san tufafi ne zane zane haka a ƙarshen duniya mutane za su ringa zane zane a jikin gini Allahu akbar kuma gashi ya tabbata kuma isnadin hadisin yana da kyau sannan al-Imam al-Bukhari zai sake kawo hadisin nan a gaba shine hadisin 777 a littafin nan زي ساكي قاوش عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل يوشونها وشي المراحل وانشان حديث يا في بعد ما أنا أكن وان اللفظين ده الإمام البخاري قاو أنا سبو ده ياكي يشوهونها بالمراحل سنة ززانة جني bil marahil sai ka dauka kamar da kallan ake zana ginin alhali wancan lafazi da yazo a ƙarshen littafin nasa shi ya fassara abin yace yushunaha washiyal marahil suna zana jikin katanga kamar yanda ake zana tufafi ko kuma darduma haka mutane za su yi a ƙarshen zamani Allah ka tsare mu saboda haka ba daidai bane musulmi ya ringa zane a jikin gini yana daga cikin abin da shari'a ta aibanta shi me yasa shari'a ta aibanta shi al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi guda biyu wadannan hadisi su ne suke mana ishara da cewa hakan ba kyau حديثنا 460 شيء حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانه يعني الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن امير عن وراد انكروا حديثا دغ وراد وراد كاتب المغيره شيني سكرتان المغيره بن شعبه قال يبعد لاباري كتب معاويه الى المغيره معاويه بن ابي سفيان ايكو تكردا زوا المغيره بن شعبه دكان صحابين اكتب الي ما سمعت من رسول الله معاويه ايكو تكردا المغيره بن شعبه يجي كربوتا من ابينك كتب جي النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا kaga sahabbai suna neman hadisi daga juna yana neman hadisi daga wajen al-Mughira bin Shu'ba fa kataba ilayhi sai shi kuma ya rubuta takarda ya aika wa Muawiya bin Abi Sufyan inna nabiyallah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salat yana fada a ƙarshen kowace sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd ya rubuta masa wannan zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sa dubura salati a karshen sallah wa kataba ilayhi kuma ya rubuta masa har yanzu da wani hadisin انه كان ينهى ان قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هنا زنچن انچه ياچي زنچي مره معنا النبي ينهى هنا وكثرت السؤال ده يوان روكو كو تنبيا واضاءه المال ده واتي ده دوكيا وكان ينهى ان عقوق الامهات كما النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنچي ينهى هنا اقنت تام اياي ووعد البنات ده كما بن ايايا متا دري اتربده سو دري annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanawa wa man'in wa hatin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana ruwa da kwadayi ya zama mutum man'in yayi ruwan hakkin Allah sannan kuma ya rika neman karin dukiya ta hanyar da bata dace ba manzo Allah yana hanawa shine man'in wa hatin man umma umira bi ita'ihi abinda aka ce mutum ya bayar na zakka ya ki bayarwa wa talabu ma la yastahiqu akhdahu sanna abinda bai kamata ya dauka ba mutun ya zama yana dauka na haram mutun ya zama yana son dukiyarsa ta karu ta hanyar haram sannan kuma baya bada haƙƙin Allah a dukiyarsa shine man'un wa hatin ya hana ya nemo ya hana abinda aka ce bayar yana nema abinda aka hana shi ta hanyar bata dace ba mun karanta hadisin nan a farkon littafin na hadisi na 16 so me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan saboda ya kawo maganar zane a jikin gini zaka ce to zane a jikin gini abinda annabi ya faɗa shine alamar sa'ar ƙarshe ne ina ne annabi yace ba kyau sai kawo hadisin nan ai cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ida'atul mali wati da dukiya kaga da hikimar sa ai annabi ya hana wati da dukiya saboda haka idan ka tafi katanga wato kago na unguwa ka dau ka je ka sayo tawada ka sayo ai da kudi kake saya ka sayo ka zo kana ta zare me kake yi ida'atul mal annabi ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ishara da cewa alama ce ta karshen duniya mutanen karshen duniya ko bus damu da Allah ba saboda haka ba ruwan su da dokan Allah abinda sha'awar su ta basu shi zasu yi kamar bature ne abinda ya ga zai ji dadi ya more rayuwarsa shikenan sai yayi saboda bai yadda akwai Allah ba amma kai musulmi ka yadda akwai Allah akwai dokokin da ya dora akan ka saboda ka ba daidai bane kai kai sannan hadisi na ƙarshe wanda shine hadisi na 161 ko haddathana adam bin abi iyas qala haddathana muhammad bin abi zi'b an sa'id bin abi sa'id al-makburi an abi huraira qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la lan yunji ahadan minkum amalun babu wani daga cikin ku wanda wani aiki zai tseratar da shi a kiyama babu wani daga cikin ku wanda wani aikin sa zai tseratar da shi a kiyama kalu suka ce wala anta ya rasulullah hadda kai kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ana hanni illa an yatagammadani Allahu minhu bi rahma sai dai faɗi dan Allah ya mamaye ni da wata rahama daga wurin sa mun yi sharhi kan wannan hadisi cikin darasin al-aqidatu tahawiyya yana da bayani mai tsawon gaske amma shi al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan saboda ƙarshen maganar manzon Allah fasaddidu wa qaribu, ku rika daidaita kawunan ku akan tafarki, ku rika matsowa kusa da sunnar manzon Allah, waqdu wa ruhu, ku rika sammako, ku rika yammaci cikin zikirin Allah, wa shay'un min al-dulja, da dan wani lokaci na duhun dare a samu ka samu damar yin ibada, wal qasdal qasda, a rika takaitawa da hakan tablugu za ku isa ga aljanna. Shi ne abinda manzon Allah yake nufi. Kaga manzon Allah ya ce mu rika kamantawa ko da ba za mu yi kamar yanda mutanen farko suka yi ba, saboda haka ka dage kana kusantar sunnar manzon Allah. To idan annabi ya ce al qasdal qasda tablugu, idan manzon Allah ya ce saddidu wa qaribu, ku rika daidaita halayenku kuna kusantar manzon Allah, ya za a yi kuma a wayi gari kai dan musulmi kana kusantar 'ya'yan kafirai? Abinda dan kafiri yayi a Amurka sai kana sha'awarsa, wanda shi ne abinda ke faruwa a duniya a yau, wanda shi ne abinda manzon Allah yake mana ishara da shi, ko da abin ma bai dace da tunani ba. Domin idan ka ɗauki kuɗi ka sayo tawada, kuɗi ne yawa, ka tafi kana zana katanga, kana zana duwatsu na gari, wannan ka ga bai ma dace da hankali ba. Wannan kuɗin da ka ɓatar mutum nawa ke neman sa ya ci abin da zai ci bai samu ba, wanda hatta Amurkan za ka samu mutane na kwana a gefen titi ba su da inda za su kwana, ba su da abinci, amma za ka samu wani ya sai ink na dubun dubata ya tafi yana fentin wani guri kuma ana sha'awa, ana ganin wai abin burgewa ne, kaga abin bai dace da hankali ba. Haka mutum zai ɗauki jikinsa ya kai a sa aska ana zanawa saboda kafirai suna yi, wanda bai dace ba, saboda ai me kai ke nan? Idan ka zana hoton wani abu a jikinka sai me? Ka ɓata halittarka, sannan ba wata riba da za ka samu a kai. Maimakon hakan ma hatta turawan sun ce duk wanda ke irin wannan zane akwai lahani da jikinsa zai samar masa, akwai lahani da wannan zanen zai samar ma jikinsa. To za ka samu mutanenmu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, da'iman suna ta ƙoƙarin kamanta rayuwa irin ta kafirai a maimakon kusantar sunnar manzon Allah. Shi ne abinda al-Imam al-Bukhari maimakon ya mana dogon bayani kamar yadda ni nake yi, al-Imam al-Bukhari ya ɗauko hadisi sai ya ajiye barka da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya ce sa'ar ƙarshe ba ta tsayuwa sai mutane sun koma zane a jikin kabu, kamar yadda kuke zane a yau a kan kyalle da darduma. Ga abin da annabi ya faɗa. To sai al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana iba'atul mal, kaga ya fassara maka wancan. In kai wancan ai kaga ka saba wa manzon Allah dan ka bata dukiya. Sannan sai kawo hadisi na ƙarshe, wato shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saddidu wa qaribu, ku rika daidaita kawunan ku akan addinin musulunci, ku rika kusantar sunnar manzon Allah. Idan da kuna kusantar sunnar manzon Allah, da ba za ku yi hali irin na mutanen ƙarshen duniya ba. Shi ne ishara da al-Imam al-Bukhari yake mana ta karantarwa da ilimi da basira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gafara tare da mu. Allah ya haimana kurakurai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.